يعصمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shiga bada tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1440 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisa na uku, kuma muna cikin suratul Baqara. A jiya mun tsaya karshen aya ta 267. A yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 268 insha Allah, inda Ubangiji Ta'ala yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra.
Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla والله واسع عليم.
Ubangiji Ta'ala yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra. Shaytan yana muku alƙawari na talauci, ma'ana yana tsoratar da ku da talauci, cewa kar ku ciyar da dukiyanku fi sabilillahi, za ku talauci. Idan ka bayar dukiyan za ta ƙare, haka shaytan yake gaya maka. Wa ya'murukum bil fahsha, ina umurtan ku da ruwa, shine alfasha, mummunan aiki da saƙon Allah da aikata haramu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, Allah kuma yana muku alƙawarin gafaran zunubanku daga gare shi, wa fadlan, da kuma falala na arziki. Wallahu wasi'un alim, Allah mai yiwuwa falala ne kuma masanin inda ya kamata ya sa falalan tasa. Wato shaitan shi yake tsoratar da ɗan adam da talauci, sai ya hana shi siyar da dukiyarsa fi sabilillah. Idan ka zo za ka bayar, sai dinga ce maka zai ƙare, zai ƙare. In ka zo za ka bayar da yawa, sai sa ka rage, kana ragewa har ma ka fasa bayarwa. Duk wanda ka ga baya bayarwa, to yana tsoron talauci ne, kuma shaitan ne yake tsoratar da shi talauci. To sai yake umurtansa da ruwa, sai zama marowaci, ya zama makaskanci a cikin jama'a, sai zama bayi da ƙima, bayi da daraja a cikin jama'a, saboda ruwan da yake da shi. Saboda shaitan haka yake son ya ganka, tunda Ubangiji Ta'ala ya tsine masa. Allah ya kore shi daga rahamarsa, ya walakanta, ya kaskanta, kata-kata aka kore shi daga aljanna. To yana son kai ma ka zama makaskanci a cikin jama'a. Idan kana son ka zama makaskanci a cikin jama'a, to ka zama marowaci, ba ka da ƙima komin arzikinka, komin mulkinka. Wani ya ce, wa inni ra'aytu al-fuqra yusri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil. Yace na ga ruwa tana kaskantar da mai ita, sai na daraja kaina, na karrama kaina, na dinga yin kyauta domin kada a ce mini marwaci. To shi yasa shi kyauta, ko don kar a zage ka, za ka iya yi. Sadaka ne dole ya zama fi sabilillahi don samun lada, amma za ka iya kyauta don ka kare mutuncinka, domin ka kare shiga a wajen wani, domin ka bashi kaɗan ya baka mai yawa, domin kada mutane su zage ka su ce kai marowaci. Shi yasa malamai suka ce ita kyauta ba a sharɗanta mata ikhlasi, ba dole sai ka yi don Allah. Wani ya baka ne, ka bashi, zaka ba wani don tsoron sharri da kar ya cutar da kai zaka bari domin kar a zage ka amma da zaka hada da ikhlasi ka bari don Allah idan kuma sai ka samu lada bayan kare mutunci wasu sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ya ba su suka sake zuwa suka tambaya ya ba su sai sabon manzala kuma suka ce ya rasulullahi zai yi wayannan mutanen banzan ma a ce kana ba su kyauta sai ce a razu an yi basiruni fala yajiduni basira na bayar ne don su ce mini marwaci in ban ba su ba sai ce ba za su same ni marwaci ba ni ba marwaci ba saboda rawa mummunan ɗabi'a ce to shi yasa shaku lissami ya taimai ke cewa ko don kar a zage ka ka bayar don ka kare mutuncinka amma sadaka ita ne wanda ake yin ta fi sabilillahi shi yasa ita zaka ba wanda kake so da wanda ba ka so ba sai ka san mutum zaka ba shi ba domin manufarka shi ne lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji ta'ala a nan yana gaya mana cewa kar mu yadda da ruhi shaitan da yake tsoratar da mu cewa wai za mu talauce in mun yi sadaka ko za mu talauce in mun ba da dukiyarmu fi sabilillahi ko in mun yi kyauta sai mutum ya rike ya kibar wallahi wannan ruhi shaitan ne kuma shaitan ka san ba yadda za ya yi soka da alkhairi tunda ubangiji ta'ala ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaitan makiyinku ne ku rike shi makiyi ka tanadi makamai na yaki da shi Allah ya ce makiyinka ne ta ya za a yi shaitan ya gaya maka abu kuma ka yadda ka bi ai shaitan kan in yace kai gabar to kai yamma in yace kai yamma kuma ka da kai gabar don ba zai taba umurtan ka da kyakkyawan aiki ba wa qalifin nafsa والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم فلا تدي منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم كركبي وصلت ينكا كركبي وشيطان إن شيطان ما كان نزيها فتنسين نزيها أقول مثلا أتك أنت كركي يدع هي كاسم ما كريتين شيطان كاسم ما كريتين صن زوجي أتي على كبيه مثلا فذاك الشيطان وبنجلي تعالى كي فذكر جمو إن أتوا الشيطان يعيدكم الفقرة shaytan yana tsoratar da ku da talauci ya idukum an yukawwifukum yana tsoratar da ku da talauci cewa kar ku ba to ka san ko irin alƙawari shaytan rudin ka yake idan ka biyewa shaytan to kai asara duniya da lafiya a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yake wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina ya iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura duk wanda ya rike shaytan ya riki shaitan a matsayin shine majibincin al'amuransa shine abokinsa shine masoyinsa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan yayi asara wanda take mabayyani shaitan yana mutu alƙawari yace rayuwa tana da tsawo ba za ka mutu da wuri ba yana sa ka guri yace ai za ka samu abin da kake so a duniya idan baka bayar din nan ba ai za ka tara za ka gina gida za ka sai mota kala kaza za ka dinka riga iri kaza za ka zama kaza za ka yi kamfani za ka zama mai kadara kaza za a ji ka a duniya a ce kai ne mai kaza da mai kaza sannan kuma ya ce maka ai za ka dade a duniya yanzu in ka bari ya kare ai wahala za ka sha wannan duk ruɗi ne na shaitan ubangiji ta'ala ya ce ba komi shaitan yake yi wa mutane alƙawari ba face ruɗi to kar ka yadda da ruɗi shaitan Allah ta'ala ya ce wa ya'muruhum bil fasha shaitan yana umurtansu da alfasha a nan rowa ake nufi da alfasha ka duba alfasha rowa aka ce mata alfasha alfasha mummunan abu ce abun da ya kai matuƙa wajen muni shine ake ce masa alfasha shi yasa zina ake ce mata alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila saboda munin zina sai aka ce masa alfasha to ka duba rawa ita ma saboda munin ta sai aka ce mata alfasha ne saboda haka shaytan yana umurtar ka da rawa da munanan ayyuka da ayyuka na haram wannan dalili na cewa ita ruwa mummunan abu ne wanda bai kamata mutum ya siffantu da ita ba ya kamata in kana da rigo duniya da lahira ya zama kai ba marwaci ba ubangiji ta'ala ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka rage shi daga ruwan kansa ya zama ba marwaci ba ne to waɗannan su ne masu samun rigo duniya da lahira shi yasa ubangiji ta'ala ya bi ansarawa lokacin da sahabban makka suka kauro suka dawo madina ai ba su da komai sun bar dukiyoyinsu da iyalansu da komai suka kauro suka dawo garin Madina har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dinga hada yan uwantaka tsakanin wane na hada ko dan uwanka ne kaje ka taimake shi wane kai ma haka ana hada mutumin Makka da mutumin Madina domin su taimaki juna amma bayan Allah nan ba su yi kiyashi ba wani ma zai raba dukiyarsa biyu ya ce na baka rabi wani ma ya ce zabi matan da kake so cikin matana zan sake ka aure haka Sa'ad bin Rabi yayi wa ainihin Abdurrahman bin Auf yace na riba dukiya ta biyu ka daure ni ga mata na biyu ka zabi wacce kake so dan take ta yin ta gama idda ka aura amma da yake shi dan kasuwa ne ya san harkar neman kudi sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malika walakin dullani ala sirr yace Allah ya wa dukiyanka da iyalinka albarka ka nuna mini hanyar kasuwa ka shike ne nuna maka suki kulku aswai wa al yace ya kama kasuwanci har ya samu kudi yana fita cikin bushashin wato nono na rafuni yake sayarwa amma har ya samu kudi wata ne zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da turare irin na angwaye bai ce komai ba manzon Allah ya gane ya angwance ne yace Abdurrahman ka angwance ne yace eh yace to aurin wadau bishati kai walima koda da akuya ne kaga a ce mutum ko dan akuya ka yanka ai mai kudi ne kenan inda talaka ne yace kai walima koda da dibino ne to da haka har ya samu arziki to haka sabon manzon Allah suka dinga taimakawa juna lokacin da aka yi ghazwatu bani nazir aka je aka taje su daga inda suke aka kwaso zuciya aka zo ana riba ganima galibi abu muhajirun aka ba 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 ansarawa sai yan kadan kun suke sanin talauci amma duk da haka su ansarawa suka ce ribon su aba muhajirun basu ji komai a zuciyansu ba basu ji cewa wayannan mutane su zo sun mamaye musu garin su sun mamaye musu gidajensu kuma dan ganiman ma da za a ba su sun zo sun mamaye ta an ba su ita basu ji komai ba sai sa ubangiji ta laye bai sai ce wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihi yuhibuna ay yuhibuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yughfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulai ka humul muflihun ubangiji ta laye ce wadanda suka zauna a garin madina kafin muhajirun kuma suka yi imani sun kafin muhajirun su zo garin madina waɗannan mutanen suna fifita ƴan uwansu a kansu wato abinda aka ba su na ganima ma sun fi son ƴan uwansu su karɓa a kan a ce su ne suka karɓe shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ce dukkan wanda ya tsare kansa daga ruwa daga ƙumru waɗannan su ne masu samun rabo a duniya da lahira saboda haka kar ka yadda ka zama marowaci idan ka zama marowaci to ka zama mutum marar ƙima marar daraja a cikin mutane ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul taghabun yace wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku ciyar fi sabilillahi shi yafi muku alkhairi dukkan wanda aka kiyaye shi daga rowa waɗannan su ne marabbanta hadisi ya inganta a cikin sunan Nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajma'u Allah fi qalbi imri'in muslimin al-iman billahi wa shuhha jami'an ubangiji ta'ala baya hadawa a zuciyar mutum musulmi imani da Allah da ruwa gaba ɗaya a ce sun haɗu a'a in dai akwai imani babu ruwa in akwai ruwa kuma to zaka samu babu imani to sai ka auna kanka in akwai ruwa a zuciyanka to imanin ka mai rauni ne kai maza maza ka kori ruwan domin ka samu imani ta tace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutuba akan minbari yace iyyakum washuha fa inna shuha فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا وبالفجور ففجروا حديث أبو داود إنغانتسي من ذلك السماء يتي كشيدين كده روى دمين روى شيء هلك كردا ودن دستي كاتين يا أم الكيسو ده روى سكي روى تندق كنا تمكيغا كنا فتحيق أبن كنا مكيغا أركض ممر وجي ya umar tesu da yanki zumunci suka yanki to idan baka bawa ƴan uwanka baka taimakon su ina maganar zumunci ai babu zumunci kan baka da wani amfani a wurin sai zai daga zumuncin ya yanke su ba su zo wurin ka ba dan sun zo ma bawa ni fa'ida kai ma baka je wurin su ba domin baraka iya ba su ba kana ganin kaman za su roke ka in sun zo wurin ka ma kana ta koran su kana ganin za su nemi abun hannunka to da haka rowa shine mai yanke zumunci sannan ya umar tesu da fajirci suka zama fajirai saboda haka rowa ai mummunan abu ne wanda yake daukan mutum ya maida shi mutumin banza ubangiji ta'ala ce wallahu ya'idukum maghfiratan to Allah yana muku alƙawarin gafara in kun tuba kun koma zuwa ga Allah ba shi dan ya tsoratar da ku da talauci ba har da kun yi niyyar ba za ku bayar ba yanzu kuma kun yadda za ku bayar to wannan niyyar naku da kuka yi din na za ku yi rowa ubangiji ta'ala ya gafarta muku kuma zai gafarta muku zunubanku gaba ɗaya idan kuna yin kyauta kuna yin alheri sannan ubangiji ta'ala yana muku alƙawari da falala wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan falalan kuma shine arziki maimakon rowa da kuka yi hakuri ba ku yi rowan ba kuna ganin da kamar ruwan zai sa arzikin ku ya kare, to idan ka ba din Allah maka alƙawarin zai ninka maka duk abinda ka bayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ninka maka zai yi, zai baka ninkin baninki ne, ba wai iya abinda ka bayar za a mayar maka ba. Manzala kuma ya ce mami yomin yusbihu al'ibadu fihi illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma aati mufikan khalafan wa yaqulu al'akhar allahumma aati mufikan talafan. Ko tirana akwai mala'iku biyu in gari ya waye dai na cewa Allah ya mai kai Allah mai bayar wannan ka bashi mamaye, wato ka kara masa arziki, ka sawa arzikin albarka, wanda yake riƙewa kuma Ubangiji ta'ala ka halakar masa da dukiyarsa. To kaga za ka so a ce mala'ikan da ke addu'a Allah ya sa dukiyarka albarka shi ne yake baka addu'a, ba wanda yake cewa Allah ya halakar da dukiyar ba. A cikin suratu Saba Ubangiji ta'ala ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhliqu wa huwa khairur raziqin. Duk abin da ka ciyar da wani abu Allah zai mayar maka. Allah mawadaci ne, ba abin da zai da abin da ka bayar. To da ka kana bayarwa yana baka, kana bayarwa yana baka, kuma Ubangiji ta'ala shi ne fiyayye mai azirtawa. Ba mai azirtawa sai Allah. Idan da yake tsoratar da kai da talauci, Allah ne mai ba da arziki, kuma shi yace ka bayar, kuma ya baka ba da wayonka ba, ba da dabaranka ba. Sannan yace ka bayar, me yasa zaka ji tsoron bayarwa? Wanda ya baka ne yace ka bayar, sai sake baka wani. Amma in kake bayarwa fa, wallahi ko dukiyan akwai ta ba zaka ji dadin ta ba. Zaka sha wahala, kuma baka da kima, baka da mutunci a cikin jama'a. Sai Allah ta'ala ya ce
yu'til hikmata man yasha ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
Ubangiji ta'ala ce yu'ti al-hikmata man yasha, Allah yana bada ilimi mai amfani ga wanda ya ga dama. Wa man yu'ti al-hikmata, duk wanda aka bashi ilimi mai amfani, faqad utiya khairan katira, sai wannan an bashi alheri mai yawa. وما يذكر الا اولو الالباب, باب mai wa'azantuwa sai masu hankali. Anan Ubangiji ta'ala yana gaya mana falalan ilimi, amma abinda ake nufi da hikima shine al-ilmu an-nafi al-mu'addi lil-amal, ilimi mai amfani wanda yake kaiwa zuwa ga aiki. Duk ilimin da ba a aiki da shi to wannan ilimi mara amfani, mutum ya nemi tsari da wannan ilimi. Ilimin da ake aiki da shi shine ilimi mai amfani, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yana roƙon irin wannan ilimi, kamar yadda hadisi ya tabbata daga Ummu Salma tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi sallan asubahi, in ya sallame yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ya Allah ina nemanka ka bani ilimi mai amfani. Kake na akwai ilmun ghayru nafi', ilimin da zai sa ka kwadayi, ilimin da zai zama na neman duniya ne ba na lahira ba, ilimin da ba a aiki da shi. To manzon kuma sai ce ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da kuma arziki mai na halal, shine tayyiban, arziki mai dadi na halal, wa amalan mutaqabbala, da kuma aiki wanda yake abun kafa. To wannan abubuwa guda uku sun saka mai su, me kake nema a duniya? Ilimi mai amfani, arziki wanda yake na halal, sannan aiki kuma na ibada da za a karba. Shikenan addinin ka ya kyau, kuma duniyar ka ma ta kyau, an hada maka duniya da lahira gaba daya. Ma asana dina wa duniya idza ijtama'a wa aqaba al kufra wal iblasa lir rajul, sai zama abun abun kyau, ga ilimi mai amfani, ga arziki, ga kuma ibada, kuma ibadan wanda Allah ta'ala yake karba. Shikenan ka samu rabo duniya da lahira. Wannan addu'an haka manzara kuma yake yin ta kullun idan ya sallame daga wato ainihin sallan asuba. Hadisi Ibn Majah kuma ingantaccen hadisi ne. A wani hadisin da Jabir bin Abdullah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbansa, sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwazu billahi min ilmin la yanfa, ku roki Allah ta'ala ya ba ku ilimi mai amfani, ku nemi tsarin Allah daga ilimi mara amfani. Shi ma hadisi ne ingantacce na Ibn Majah. To da haka ilimi idan bai da ba a aiki da shi, bai da wani amfani, bai da amfani. Mal ilmu illa al-amalu bihi, ba kuma bane ilimi face ai aiki da shi, كما إمام أمين أتوى العلم يحتف بالعمل فإن أجابه وإلا فعل علم يناشي لأي أي إليش إنك أنت متى في علم يزونا إذن بك أنت بكما علم تفيا به تدي أبرك ذكراته أما بعد علم يبا كراته مرة أمفاني أما إن كان أصنعي أمفاني فجد أوران الله كي أيكي دا كي أيكي دا علم يبا ومن دم مالمين دبا أيكي دا علم يبا كمر متنين كنا كمان في تلاني تنا حلق كامتاني تنا كونا كنا kodaka kaza amfani da shi amma shi kuma kona kansa yake ka siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu kodaka kana haskaka mutane amma kuma kana kona me kana kona kanka kuma yazo a hadisin Abu Huraira farkon wadanda za a sa a cikin wutar jahannama sune wadanda ba ta aiki da ilimi wanda ilimi su bai zama hikima ba sune farko a wani man tusa'aru bihi munna kodaka za a zama ya karantar da ilimi zuriya ne ba don Allah ba kike na sai aje a sashi a wutar jahannama sai wayan da yake wa wa'azi sai su hango shi sai ah gabar ta malam yazo a hadisi ingantacce sai su ce gabar ta malam ya muka ganka a wuta ba kai ne kake cewa mu yi kaza ba mu bar kaza ba sai ce eh nace ku yin amma ni ban yi ba nace ku bari amma ni ban bari ba saboda haka fa duk abin da mutum yake fada in ba aiki yake da shi ba yana dawa kansa malfifa ne kawai saboda haka atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون متينا قارا وخنسا وتؤلهم أذابر الله وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن ذا أذب كذا شدتم كافي أذب كذا ما صبوا جنكما كا صبوا دشيا بتني على علم يا ذو كمان بيهودي يا سنجت يا سنجنكما يا تاكتا بايا عينهم wato binka amartu kal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqantu wa ma qawli laka sakin imma zaka yi me yasa zaka ce wani aya aya ayyuhar rajul almuallim ghayruhu halla li nafsika kana zatta alimu tatifu ad-dawaa li istiqami wa zibana kayma yasiha bihi wa anta saqimu fabda bi nafsika wanhaha an ghayriha fa idha intahat anhu wa anta hakimu min zaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'limu مضيء لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أنا يحب ويكرم وتقم ما هذا بأنك أعرف كذبت يقين في الذي أنت تقوم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نفع عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى فأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عظم متينا قارا وكانت وتعذاب الألاني فذاك إن أنت حكمة شين إلمي بأمحان وبنجد تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كفيا جوان أكباش إلمي بأمحان والله أمباش الكريمية باب ونعو ما سمد وأن إنبا إيمانك دا الله سبحانه وتعالى musulunci kawai shine sama yake sama da ilimi na addini musulunci mai amfani duk abin da za a baka a bayan sa ne kamar da Ibn Qayyim yake manzon Allah sallama ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace la hasada illa fitnatayn rajulun ataahu Allahu malan fa sallalahu ala halakatihi fil haqq babu hidda sai abubuwa guda biyu wato hidda shine kafi ina ni ma wani ne ina na zama wa ina ma a ce na zama wani to karka karka ce ina ma ace ni ma ina zama ina da sarauta ko ina da mulki kaza ko ina da ilimi irin nawa ne ko kuma ina da kudi irin nawa ne a ka duba ilimin ku wani iri ne sannan kudin kuma wani iri ne kafin kai hurin irin sa sai ce na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya sai Allah ya sallada shi wajen ciyar da dukiyan ko halakar da ita akan gaskiya wato yana sada zumunci da kudin sa yana yin kyauta yana yin sadaka yana kula da iyalansa yana kula da fakirai yana bayarwa fi sabilillah don daukaka addinin Allah irin waɗannan yan kaɗan ne a duniya in ka ga mutum da kuɗi yana bayarwa fi sabilillah to akwai alamar alkhairi tare da shi kuma wannan zai zama karama ma a wannan zamani domin masu kuɗi suna dewa kuma ba ka iya cewa fi sabilillah to idan ka ga mai kuɗi irin wannan mai alheri sai kai gori ina ni ina ni ma ina ma ni ma in samu kuɗi irin nawa ne kaga irin nasa na akwai alkhairi a tare da shi amma don wani ya tara kuɗi baya bayarwa baya ciyarwa fi sabila ila barna ma yake yi to karka yadda ka ce ina ma in samu kudi irin wani domin wasu sun faɗa na ƙaruna suka ce ina mu ina ma a cin wa muna da kudi irin na ƙaruna amma da Allah ta'ala ya zo ya sa ƙasa ta dulmuya da shi ta jike da shi ai daga baya sun yi me sun yi nadama ma wannan burin da suka yi to da haka ubangiji subhanahu wataala yana ba da falala ne ga dukiya idan ana aiki da ita a addini in kana bin yanda ubangiji ta'ala ya tsaya to wanda yake bi saboda Allah yake ba da dukiyar fi sabilillahi shi zaka yi burin ina ma a ce kana da irin wannan dukiya sannan nabi wa rajulun ataahu Allahu hikmatan yaqdi biha wa yu'allimuha da mutumin da Allah ya bashi ilimi yana aiki da ilimin kuma yana koyar da ilimin to irin wannan zaka ce ina ma ina da ilimi irin nawa ne Allah ya sa in samu ilimi irin nawa ne saboda yana aiki da ilimin kuma yana karantar da ilimi to kaga sai idan mutum yana da ilimi ba aiki da ilimin sa ba zaka yi burin ilimin sa yana da ilimi baya karantar da ilimin ba za ka yi burin irin wannan ilimin ba don amfanin sa kadan ne in ma yana da shi saboda haka kai burin ilimi mai amfani wanda ake aiki da shi kuma wanda wato ainihin ake karantar da shi sannan da ubangiji ta'ala yake faqad utiya khairan katira duk wanda aka bashi ilimi an bashi alkhairi mai yawa wannan shi yake nuna maka abin duniya ba wani abu ne alkhairi mai amfani shine wani abu shi yasa malamai suka ce ubangiji ta'ala ya ambati abun duniya yake mata'u qalil kun mata'u duniya qalilun kage ya musu abun duniya dan kadan ne wato arziki na duniya ko kudi ko mulki ko wani jin dadi shi dan kadan ne amma kuma da aka zo maganar ilimi kuma mai amfani sai aka ce alheri ne mai yawa yasa malamai suka ce man udiya da ilma wal qur'ana yanbaghi an ya'rifa nafsuhu wa la yatawaba li hali dunya li ajli dunya yace duk wanda aka bashi ilimi da alqur'ani mutumin da aka bashi ilimi da alqur'ani magabata suka ce dukkan wanda Allah ta'ala ya bawa ilimi ya bashi alqur'ani ya kamata ya san kiman kansa kada ya kaskantar da kansa ga waɗanda suke da abun duniya domin abun da Allah ta'ala ya bashi kimansa ya fi abun da wato yake hannu domin shi abun duniya ubangiji ta'ala cewa ya gulma ta'u duniya kalilu abun duniya ɗan kaɗan ne amma shi kuma ilimi Allah ta'ala ya ce ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أم باشي دون ذاك باشي من أم باشي الخير وتعلم بالجرا العلم فيه جلالة ومهابة العلم أنفع من كنوز الجوهر تفنى الكنوز على الزمان وقربها والعلم يبقى باقيا في العصر إلي بينا بتوفقا إنا بدرجة إلي بينا بقدي لمن قد سنا تاروا إلي منكما بايا تاروا kudi kana tsoro bayarwa domin kar ya kare ilimi kuma ba ka tsoro ba da shi don ka san ko ka bayar da zai kare ba to saboda haka babu abin nan rashin sanin kiman ilimi ne me ilimi yana kaskantar da kansa wajen masu mulki da masu kudi rashin sanin kiman abin da yake dauke da shi kuma wannan din ne zai lalata wato darajarsa da darajar ilimin da yake dauke da shi gaba ɗaya Durjani na cewa walau anna adadi isfanu fanahu ولو عزموه في النفوس لقدم ولكن أهانوه فهان ودنسوا مهياه بالأطماع حتى تجحم ما يتذكر في الباب باب من كرفان وعزي في ما أبو تاهم كلي ودن دا سكي دا ظروفين تناني سنة سكي وعزن توا ودا تدوك وان بايا كرفان وعزي سي تغني كان سا أن يأبو هم كلي سكي تيني في الله تعالى يجي
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتون الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
وبنجي تعالى وما أنفقتم من نفقة duk abin da kuka ciyar na wani ciyarwa fi sabilillahi aw nazartum min nazari ko kuka wani ba kance kuka dauka Allah alƙawari za ku wata ibada in buƙatar ku ta biya kuma kuka yi wannan ibadan fa inna Allah ya'lamu ubangiji ta'ala ya san wannan abin da kuka ciyar din da ba kancen da kuka yi wato ainihin ba kancen da kuma kuka aiwatar da shi wama lizalimina min ansar azalamai ba su da wasu masu taimaka musu wanda za su hana Ubangiji ta'ala ya azabtar da su. A nan Ubangiji ta'ala yana gaya mana dukkan abin da ka ciyar fi sabilillahi Ubangiji subhanahu wata'ala ya sani sannan kuma zai saka maka da kyakkyawan sakamako a kan wannan ciyarwar da ka yi fi sabilillahi. Haka nan idan kai bakance wato shi ne alwashi shi ne ka ɗauka Ubangiji subhanahu wata'ala alkawarin cewa idan ya biya maka wata buƙatarka za ka yi masa ibada kaza ko za ka masa azumi guda uku ko goma ko kuma za ka ainihin yi sallah raka'a kaza ko za ka karanta ƙur'ani kaza ko za ka yi umra ko aikin hajji ka alaƙanta wata biyar buƙatanka da wata ibada wanda in ta biya za ka yi wannan ko in Allah ya baka wata mata da kake nema ko kuma wani arziki da kake nema ko wata harka da kake nema ko in kake jarabawa ko makamancin wannan to idan har ka cika wannan alƙawarin Ubangiji subhanahu wataala ya sani kuma zai baka lada a bisa wannan cika alƙawarin da kai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yuquna bin nazari wa yaqabuna yawman kana sharruhu mustaqira wato su bayin Allah na gari suna cika alƙawari suna cika bakancin su din sun yi domin suna tsoron wata rana wanda azaban ta mai yaduwa ce ita ce ranar alkiyama hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man nazara an yuti Allah fa yudhihu wa man nazara an yafi Allah fa la yafi dukkan wanda ya bakance zai wa Allah biyayya yayi wa Allah da wanda ya bakance wato zai saba wa Allah da ala kada ya saba wa Allah idan abun alkhairi ne ka zo alƙawarin za ka yi in buƙatar ka ta biya in Allah ya amsa maka addu'arka to kai wannan abun alkhairi wannan yana da kyau kuma abun ayyaba maka ne amma idan wani abu ne na sabon Allah to ba ya daka saba wa Allah subhanahu wataala to da ka koda bukatan ka ta biya ba ya daka yi wannan wato ainihin sabon Allah ba domin ba a saba wa Allah subhanahu wataala ya tsaya a matsayin ibada ko ne guda ake neman wato yardar ka da shi shi wannan ba kante wato cika shi mustahabi cika shi wajibi ne kuma abu ne mai kyau amma yin ta kuma ba abu ne mai kyau ba wato ka ce ya Allah in ka biya min bukata na kaza zan yi azumi goma ko zan yi azumi uku ko zan yi raka'a goma cikin dare ko zan ciyar da dukiya ta kaza ko zan je umra ko aikin hajji wata mata kake nema ko wata harka kake nema ko wani aiki kake nema to kai wannan abu baya halatta a shari'ar musulmi a bisa zance mafi imani amma idan ka yi kuma dole ka ne ka cika wannan alƙawari in baka cika ba Ubangiji ta'ala zai kama sai dai idan sakon Allah ne kace za ka yi to wannan kuma ba a yi ka saba wa Allah subhanahu wataala dalili akan cewa baya halatta Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata a hadisin Bukhari yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nazari wa qala innahu la yurdu shay'an walakinahu yustakhraju bihi min al-bahr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana aibakanci ka alaƙanta wata buƙatanka da wata ibada cewa za ka yi wa kai wa Allah alƙawarin wani abu na ibada in ya biya maka buƙata manzo Allah ta sama ya ce babu Abdullahi ibn Umar ya ce manzo Allah ya hana sannan kuma ya ce innahu la yurdu shay'an ba ya mai da komai abin da Allah ya kaddara maka nan za ka same shi in bai kaddara ba ba za ka same shi ba ko da ka yi wa Allah alƙawari to da haka idan ka yi din ba wai a'a Allah zai biya maka buƙatanka don ba kancinka ba ne don ba wani abu da za ka rarraki Allah da shi ko ta ibada in ka yi kanka kaiwa to da haka yanzu da zama ya ce marowaci shi ne yake yin bakar wato ba za ka yi wa Allah ibada ba har sai ya biya maka bukatun ka ta duniya. Kaga ya kamata a ce kullun cikin ibada kake kana ta addu'o'inka, idan Allah ya amsa maka shikenan bukatun ka sai ka biya. To amma sai ka ce ya Allah, idan ka biya min bukata na kaza, na yi alƙawari zan maka azumi ko zan maka sallah ko zan yi kaza. Kaga wannan kamar kenan, in bai biya maka ba za ka yi ba, kaga kai marowaci ne kenan. To shi yasa shari'a musulunci sai ta hana. A hadisin Muslim manzala kuma ya ce annazaru la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhiruhu wa innama yustaqradu bihi min al-baqi. Shi bakancin nan baya gabatar da wani abu ko idan yake tsoro. In kai bakance bai rasa a baka wani abu wanda Allah bai kada ba. In ba kai ba kuma bai zai hana a baka wannan abu ba. Sai dai marowaci shi ne wanda yake yin wato ainihin bakance. Saboda haka bakance ba abu ne mai kyau ba, mutum ya nisance shi, amma in ka yi shi kuma wajibi ne ka cika wannan alƙawari. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma lizzalimina min ansar, waɗanda suke azzalumai, waɗanda suke hana zakka ko suke yin rowa, ba su da mai taimakon su ranar alƙiyama wanda zai hana Ubangiji ta'ala ya azabtar da su. Babu wani wanda zai tsamar da su daga azabar Allah idan Allah ta'ala ya sauke musu wato ainihin azabarsa. Sai Allah ta'ala ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce in tubtu sadaqati, idan kun bayyana sadakan da kuke bayarwa fa ni'mati ma dalla da ita, ko a bayyane kai ne tsakani da Allah kai ma dalla da wannan sadakan. Wa in tukuha, idan kuka koye sadakan wa tutuha alfuqara, kuka ba miskine a koye ba wanda ya sani sai kai sai shi, fa huwa khairu lakum, to shi fi muku alkhairi. Shi fi muku alkhairi, wato sadaka ka ba ni ta a koye shi fi akan ka ba da ita a sarari. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, idan kuna yin sadaka Allah zai kankare muku zunubanku, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah masanin abinda kuke aikatawa ne. Idan ka yi don Allah ma Allah ya sani, in ba don Allah kai ba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani. To anan Allah ta'ala yana nuna mana muhimmancin sadaka da kuma muhimmancin sadakan boye. Wato kai sadaka a boye ya fi muhimmanci akan kai kai ta a bayyane, amma kowanne kuma alkhairi. To da haka abinda ake bukata duka nau'i biyun kai, amma ya zama koyewan ya fi akan me, akan bayyanawa. Don Ubangiji ta'ala ya ce wa allazina sabaru fi ghawati rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbat dar. Dukkan wanda suke ciyar da dukiyansu a bayyane da kuma a boye, Ubangiji ta'ala muku kyakkyawan sakamako ranar alkiyama. To da haka ka boye. Amma malamai suka ce sadakan da ake koyewa ita ce sadaka ta nafila, amma banda zakka. Zance mafi inganci zakka ana son a yi ta a bayyane, don ita riya ba zai shige ta ba. Kuma idan ba ka yi ta a bayyane za a zage ka a ce ba ka cirewa, don abu ne na wajibi. Kamar sallar farilla ne, ka aka zo ka yi ta a masallaci ya fi a kan ka yi ta kai kadai a gida. Saboda ba wani maganar riya, abu ne wanda dole ne ka yi shi. Amma sallar nafila kuma ka yi a gida ya fi a kan ka zo ka yi cikin jama'a, in dai ba sallar nafila ta wata Ramadana ba ne kiyamu Ramadan wato tarawihi da tahajjud. To shi yasa nan Ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa in dai sadaka ne ta nafila to ka yi ta a boye ya fi daraja a kan ka bayyana. Amma zakka ita kan ka zo ka yi ta a bayyane, domin bayan Allah ku shaida cewa kana fidda haƙƙin Allah a cikin dukiyarka. Sadaka idan ka yi ta a boye ta fi nisanta da gariya, wato zai zama kenan don Allah kake yi. Randa ka yi a bayyane ma tun da kana yi a boye, to ka san a zuciyarka cewa don Allah kake yi. Amma wani lokacin akan bayyana sadakan saboda wata maslaha, idan bayarwanka zai sa wani ya bayar, kamar ana neman taimako ne na ginin masallaci ko wani miskini za a masa aiki, za a masa tiyata, bayi da kuɗi ko bayi da abinci a gidansa, idan ka bayar a bayyane za ka ƙarfafa wani ma ya bayar. Kai in kuma ba za ka iya bayarwa duka ba, to ka bayar a bayyane ya fi akan ka bayar a boye, saboda akwai maslaha. To da ka duk neman taimakon da in ka bayar a bayyane zai zaburar da wani ma ya bayar, to ka bar abu gidan ya ce akan ka koye amma in ba wannan maslahan ba to ka bar abu ya shi fi alkhairi akan ka bayyana to ubangiji ta'ala yana nuna mana bayyana sadaka ma ba ya bata ka bane in dai a zuciyanka tsakani da Allah kake yace fani imahi ma da lada wannan sadaka amma idan ka koye ka ba fakire kuma hakan din shi yafi alkhairi matikar bayyana wannan ka ba shi yafi zama maslaha ba hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda bakwai sab'atun yudillukum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mutane guda bakwai Allah ta'ala yana sa su a inuwar ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa yace imamun adilun shugaba adali wanda yana da daman yayi zalunci amma sai bai yi zalunci ba wannan samun daman kai zalunci baka yi ba wannan abun ayi ba baka ne kaga wanda bai samu dama baka dama kuma ne ba masa zaya ce ba azzalimi bane to dama bai samu daman yayi zalunci ba to amma dai ba za a rubuta masa alhakin yayi zalunci ba amma wanda ya samu daman yi bai yi ba to shine abun ayi ba mutum Allah ya bashi shugabanci a ce adalci yayi ina cikin inuwan al'arshi sannan da shabun na shafi ibadatillah matashi da ya tashi wajen bautan Allah shi tun da ya taso yawon kirki ne ibada yake yana nisantar kafin Allah to shi ma ranar alkiyama ba zai sha wahala ba ina cikin inuwan al'arshi inuwan da ya fi kowace irin inuwa ta duniya sannan na uku da rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka so juna don Allah suka hadu don Allah kuma suka rabu don Allah haduwan su Allah ne ya hada su da suka rabu ba tsakani da Allah suka rabu to wadannan suna cikin inuwa al'arshi ranan da babu wata inuwa sai ita sannan kuma wa rajulun ذكر الله قاليا وقابت عيناه mutumin da ya tuna Allah shi kadai idan sai kama kuka ya dinga zubar da hawaye saboda ya tuna da ubangiji ta'ala ko ya ambaci Allah ya tuna Allah ya ce ko ya tuna girman Allah subhanahu wa ta'ala ya kama kuka shi ma yana cikin al'arshi ranan da babu wata ita sai ita sannan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa idza kharaja minhu ya'udu ilayhi da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci in ya fita masallacin ma zai sake dawowa duk sallolin sa da jami'i a masallaci ina zama yayi karatu na Qur'ani ina zama yayi zikirin Allah to shi ma Allah zai masa gata rana da kiyama ba zai sha rana ba ba zai sha wahala ba ina cikin inuwan wato ainihin al'arshi sannan da kuma wa rajulun da'at imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu la da mutumin da mata kyakkyawa ta kira shi wanda take da matsayi don yayi lalata da ita yace a ni ina tsoron Allah ba zan yi ba to shi ma wannan yana da daraja ranar alkiyama sannan wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da yayi sadaka da hannunsa na hagu ya koyi sadakan nan har hannun da sadaka da hannunsa na dama ya koyi sadakan har hannunsa na hagu ma bai san menene ya bayar ba wato koyewa ce lokacin da aka zo yakin Tabuka sai na Umar ya kawo dukiyansa manzala kuma yake masa me ka bar wa iyalen kai ce na bar musu rabin dukiya ta duka ce sai na Abubakar sai dauko dukiyarsa gaba daya a koyi a koyi wanda kusan hannun hagun dinsa ma da hannun daman sai na koyi wa hannun hagun dinsa dukiya hagun dinsa ma bai san me daman ta bayar ba manzala kuma yake me ka bar wa iyalen kai ce na bar musu ada da manzo ga dukiyan gaba daya kawo amma kuma koyewa yake baya son haka manzo Allah ya tambaye shi ya ce Allah da manzon sa bar masa wato bai bar komai ba daga lokacin sai na mara ya ce wallahi Abubakar baran sake gasa da kai duk lokacin da nayi gasa da kai kan wasu ayyuka na alkhairi kai ka tsore ni ya kamata mutum ya jarraba ya dinga bayarwa a sirrance domin ya koya mata ikhlasi haka ne zai koya maka ikhlasi sannan haka nan hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi da isnadi hasan manzo Allah kuma ya ce sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla wato sadaka na sirri tana bishe fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala idan kana sadaka a sirrance Allah bai zai fushi da kai ba shine ma'anar idan al'umma suna sadaka a sirrance Allah bai zai fushi da su bai tsora musu wato ainihin bala'i ba saboda haka a dinga koyi sadaka idan an koyi ta haka ce fi alkhairi kuma sadaka tana sa zunuban mutum akan kare masa su shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa yukaffiru ankum min sayyi'ati idan kuna yin sadaka Allah subhanahu wataala zai yafe muku zunuban ku zai dauke muku bala'i sannan haka nan kuma yin sadaka magani ne na cututtuka dawo marbaqu bi sadaqat haka yazo a hadisi ku yi wa marasa lafiyan ku magani da yin sadaka idan kana da mara lafiya irin yaki ci yaki cinye wannan ka dinga bada sadaka da niyan Ubangiji Ta'ala ya bashi lafiya bi Allah ya bashi lafiya. To da haka sadaka abu ne mai kyau, abu ne wanda ainihin yake farlanta rai, zaka ji wani walwala da jin dadi a zuciyarka, zai sa maka nishadi musamman idan ka yi ta tsakaninka da Allah a sirrance, kuma ko da a bayyanin kai ma kana da lada ballantana idan ka yi a sirrance. Sai Allah Ta'ala yake laisa alayka hudahu.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما
Ubangiji Ta'ala ce laisa alayka hudahum, ba kai shiriyansu bai zama wajibi a kanka ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wato kafirai mushrikai ba dora maka wajibi cewa sai sun shirya ba, kai aikinka shine wa'azi da isar da safo. Idan har sun karbi wannan shiriyan falillahi alhamdu, haka ake so. In ba su karba ba ba za su cutar da kai ba, kai ne wanda kake wato isar da sako, Ubangiji Ta'ala kuma shi ne mai cutar imani. Laisa alayka hudahum, shiriyansu bai zama wajibi a kanka ba, walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne. Kai da awani ta waje ba a kanka, amma karban shiriyan kuma yana hannun Allah. Wama tunfiqu min khairi, duk abin da kuke siyarwa na alkhairi, fali anfusikum, amfanin zai dawo a kanku ne. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amfana da sadakan da ka bayar ba. Lan yanala Allah dukumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, wato Allah ta'ala ba zai amfana da dabbar da ka yanka don sadaka ba, ko don laye ko hadaya ba. A'a, Allah yana buƙatar ikhlasinka da tsoron Allahnka, sai abun ya amfane ka. So da haka duk abin da kuka siyar na alkhairi, to amfani yana komawa kanku ne. Wama tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah, ba kwa siyarwa face neman yardan Allah. Ma'ana in zaka siyar, ka siyar tsakaninka da Allah idan kai mu'mini, ka bayar fi sabilillahi, Ubangiji Ta'ala zai baka lada. Wama tunfiqu min khairi, duk abin da kuka siyar na alkhairi, yuwaffa ilaykum, za a cika muku ladan abin da kuka siyar din. Wa antum la tuzlamun, ba za a zalunce ku ba, a tauye muku ladan ku. Wannan ayan ta sauka a lokacin da su sahabban manzo Allah ta sama ba sa son su ba wa dangin su sadaka ko kuma kyauta, ba sa son su ba wa dangin su wani abu, suna ganin to sun da arna ne, mushrikai ne, wani ba su za a yi. Sai suka tambayi manzo Allah ta sama, sai aka yi musu rungume aka ce za su iya bayarwa. To shine wannan ayan ta sauka laisa alayka hudahum, to ai shiriya a hannun Allah take, don ba su shiriya ba, ai ba zai hana a ba su kyauta ko a ba su sadaka ba. To da haka wanda ba musulmi ma za ka iya ba shi sadaka ko ka ba shi kyauta. A wani hadisin sun tambayi manzo Allah ta sama da su iya kyauta wa ƴan uwansu mushrikai, manzo Allah ta sama yake sai dai musulmi. A lokacin ba a saukar da wannan ayan ba, sai Allah ya saukar da laisa alayka hudahum. To ai shiriya din, shiriyansu ba a kanka yake ba, Allah Ta'ala shi ne mai shiryar da su, kenan za su iya ba wa ƴan uwansu kyauta. Wannan ayan kamar ayar mumtahana ne, wato Asma'u binti Abi Bakar, ya sai na Abu Bakar, sai mahaifiyarsa ta zo, mahaifiyarsa ta zo a lokacin ba ta musulunta ba, shi kenan sai take son Asma'u ta taimaka mata. Sai ta tambayi manzo Allah ta sama, ta ce ya Rasulullahi, ga mahaifiyana ta zo tana son in dan kyautata mata, yi mata zumunci, wato yi mata alheri, yanzu zan iya mata? Sai manzo Allah ta sama ya ce na'am, fili ummati, wato ki sadar da zumuncin mahaifiyar ki je ki mata alheri babu laifi. To shine Allah Ta'ala ya saukar da la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Saboda haka Ubangiji Ta'ala baya hana ku kyautatawa waɗanda ba su yaƙe ku ba, ba su fidda ku daga garuruwanku ba, wato ƴan uwanku wanda ba su yaƙe ku ba, ba su kore ku daga Makka ba, babu laifi idan kun kyautata muku, idan sun zo suna neman ku sadar da zumunci. Don Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana son masu adalci, ku yi musu adalci tunda su ba su tsangwame ku ba. Saboda haka duk kafirin da ba na harbi ba ne, ba mai neman ya kashe ka ba ne, sai Allah ka bashi kyauta ka bashi sadaka musamman ma in makwacinka ne ko a kasuwa ko a gida ko a makwacinka a wajen aiki babu zai fi don ka masa alheri shi ne daga nan sahabbai kowa sai su dinga bawa kowa da kowa fi sabilillahi har waɗanda ba musulmi ba wannan yana nuna maka ne muhimmancin addini ko kuma mahabbatul islam abubuwa kyawawa na addinin musulunci har wanda ba musulmi ba ba a hana ka bashi kyauta ba shi yasa suke bayarwa kyauta ubangiji ta'ala ya ce laisa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha wannan aya ta yi kama da faɗin ubangiji ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha ya rasulullahi ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba allah ta'ala shi ne mai shiryar da wanda yake dama wannan kuma ta sauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen babbansa Abu Talib ya zo rituwa manzon kuma yana son ya lakkana masa kalmar shahada yayi kalmar shahada domin ya mutu yana musulmi manzon sallallahu alaihi wasallam ya kare shi da wannan kalmar ya shiga aljanna domin ya ba manzon sallallahu alaihi wasallam kariya ya kula da rayuwarsa tun yana dan shekara 6 har ya girma har ya zama annabin Allah kuma da ya zama annabin ma ya hana kafirai su cutar da shi a garin Makka to amma Allah bai sa ya kalmi musulunci ba amma da ya ba manzon Allah hukunci ya ba shi izini yace wallahi lam yasulu ilayka bi jam'ihim hatta uwassala fi turabi dafin yace wallahi ba su isa su cutar da kai ba sai dai in na mutu ne idan na mutu kan za su iya zuwa su cutar da kai amma matukar ina raye to zan baka kariya ka je kai duk abin da za ka yi na da'awarka fasda bi amrika ma alayka ghababatun wabshir wa qarrab dhaka min ayuna wa ataita dinan qad araftu bi annahu min khayri adyan albariyah dinan lawla almalamatu aw qidar masabbatin lawajadtani sam'an bi dhaka mubina ita kaje ka tsaga al'amarin ka ka bayyana shi kai da awanka ka zo da addini wanda ya fi kowani addini ba don ni ma ina zaurar a zage ni a ce na bi addini yaro ba da sai bi addini wannan abu shine ana shi musulunta to amma da yazo musulunta manzo sama bai tsaje shi ba sai dai yana lakkana masa kalmar shahada ya ammi kul la ilaha illa allah kalimatun ashhadu laka biha inda allah ya kai baffa na ka fa ila ilaha illa allah wannan kalmar zan kare ka da ita a wajen ubangiji ta'ala in dai ka fade ta ka cika da ita to ubangiji ta'ala ba zai azabtar da kai ba zan baka kariya zan kare ka da wannan hujja in dai ka mutu kana mai imani aljanna zaka tafi sai yayi niyan zai fada akwai Abu Jahal a wajen akwai Abdullahi bin Abi Umayya sai su dinga ce masa a tarkabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi taman addinin babanka ka bi addinin yaro dinga nan sai yake fada mazala ya sake gaya masa ka faɗi la ilaha illallah zan maka shaida da wannan kalma zan kare ka da ita rana a kiyama dinga nan to Abu Jahal da Abdullahi bin Abi Umayya sai su ce a tarkabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi taman addinin babanka Abdul Muttalib wato addinin kuma ka ke haka suka hana shi faɗan kalman a ƙarshe yace wa'ala millati Abdul Muttalib yace yana kan addinin Abdul Muttalib sai mutu haka ba tare da yayi imani a lokacin manzala kuma yace wallahi la astaghfiranna laka ma la tunha anka yace wallahi zan nema maka gafara matikar ba aka dani ba shike nan wasu daga cikin sahabbai suka ce amma za mu nema iyayen mu gafara wanda suka mutu akan shirka to sai Allah ta'ala ko sai hana su gaba da yace ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذ بازي بايا كما تاكا النبي ألا تموبيني سنما مشركي كافرا. بايا يا بينا مسكي واصل يوم ثاني سموت على كافر. شيكي ناكا أنا من زم ألا تسمع نما بقبل كافرا. وأن شيكي نامكا إيماني أبو نيمي تعالى. kuma shi yake na kuma manzo Allah kuma ba shi yake tusa imani ba ba wani mai wa'azin da yake sai tusa maka imani imani daga Allah ne subhanahu wa ta'ala da abun a hannun manzo Allah kuma yake wallahi da tusa babban sannan saboda son sa da yake amma haka yake tafi ba tare da imani amma wani yaro bai hude yana kyautata manzo Allah kuma sai zama ba shi da lafiya ba musulmi bane sai manzo Allah ya je ya gaishe shi da yaje ya gaishe shi sai manzo Allah ya ga alaman wannan saurayi zai bar duniya ne mutuwa zai sai manzo Allah ya ce kace la ilaha illallah kul la ilaha illallah sai yaron nan sai kalli baban sai baban sai ce masa ati abal batin kabi baban kaji wato shine manzo Allah kuma ko sai yaro sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan sai mutu kuma yana yin kalmar shahada ne rasul sai manzo Allah kuma ya juya yana murna yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar nagode wa Allah ta'ala da ya tsamar da shi daga wuta da sababina to kaga a sai manzo Allah yana son shiryan al'umma to amma in Allah bai shiryar da mutum ba duk yanda kai bai zai ka shirya da abun a hannun sa yake sai ya ba babban sakila ya hana wancan bai huje duk da manzo Allah mai tausayi ne ba zai hana bai huje ba amma da za a baki zabi da babban sa da wannan yaron wanne ya kamata da zai ce babban sa ne to abu a hannun Allah yake shi manzon Allah da awaye yake ubangiji subhanahu wataala yace wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah ba kwa ciyarwa face don Allah duk abin da kuke ciyarwa saboda Allah kuke ciyarwa to in ko saboda Allah ne duk yanda ka ciyar ubangiji ta'ala zai baka lada a duk inda ka kai inda tsakaninka da Allah kai kuma ko da an samu kuskure shi yasa al-Qurasani adaul Qurasani yake cewa idan ka ba da sadaka fi sabilillahi fama alayka ma kana min amali shi wanda ka ba din mutumin kirki ne ko mutumin banza wannan duk ba zai shafe ka mutumin nan ya cancanci a bashi sadakan ko bai cancanta ba wallahi wannan ba ta shafe ka ba in dai don Allah kai ubangiji subhanahu wataala zai baka lada ai hadisi ya inganta a cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim ne sauro to hadisi manzo Allah kuma yace akwai wani mutum da ya fita ya dau alƙawari yace la ataqaddaqanna al-lailata yace wallahi yau da daddare sai nayi sadaka la ataqaddaqanna al-lailata bi sadaqati yace yau da daddare sai nayi sadaka ya bi da daddare sai ya hadu da wani mutum sai ya hadu da wata mata sai ba ta sadaka shi ya dauka matan kirki ne a sai karuwa ya bawa sai da safe da gari ya waye aka dinga yadawa ana cewa wai wani ya yi wa karuwa sadaka wani ya ba karuwa sadaka bai sani ba shikenan sai labari ya zo masa sai ce Allahumma lakal hamdu ala zani ya Allah na gode maka mazinaciya kuma na ba sadaka mazinaciya shikenan sai sake cewa wallahi sai nayi sadaka yau da daddare da ya sake fita kuma sai hadu da wani mutum ya ba shi ya dauka mutumin kirki ne a sai barawo ne dike nan da safi zaka cewa an ba wa farawo sadaka wani haji ya ba wa farawo sadakan sa farawo kuma sai ce Allahumma lakal hamdu ala sa'i Allah mun gode maka farawo kuma sadaka ta a hannun farawo dike nan sai sake wani alƙawari yace wallahi yau da daddare sai na sake sadaka yana fita sai a dudu wani mutum sai ya ba shi ya dauka fakiri ne a sai mutum mawadaci ne ma mutum mai kudi ne ke da ya fi shi kudi ma da gari ya waye yayi bayani sai aka ce wani kuma ya ji ya ba wa mawadaci ya ba mai kudi sadaka ana ba mai kudi sadaka ne ai ta sadaka don tausayi ake ba da ita ba kyauta ba ne kyauta ana ba mai kudi amma sadaka sai fakiri da miskini sai ce Allahumma lakal alhamdu ala zani Allah na gode maka mawadaci kuma na bawa kaga dai bukatarsa kaman ba ta biya ba ko sai Allah ta'ala ya turo masa mala'ika ya ce kad qubilat sadaqatuka an karbi sadaka yace kaga mazinaciyar nan da ka bawa watakila wannan sadakan ya sa ta daina da dama talauci ne kila ya sa ta take yi la Allah an tasta'ati sai ta kame da sabbin wannan kudin da ko ta tuba gaba daya ko a samu wani dogon lokaci wanda ba sai zina ba kaga dai an samu fa'ida yace kaga barawon nan da ka bawa watakila ya daina sata kila dama talauci ne ya sa shi yake sata to kaga ai an amfana kenan ya daina sata amma mawadacin da ka bawa kuma watakila ya wa'azantu ya dau wa'azi da darasi ce bayan Allah na gari suna sadaka mu kuma ba ma yi kaga sadakan da ka waji sai sa shi ma ya dinga yi kaga ka zaburar da shi akan yin sadaka yace to sadakan ka Allah ya karbe ta kuma duk inda ka sa sadakan ka in don Allah kai to ubangiji ta'ala zai baka lada izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإن قال الزمان به وليس يقصده إلا الذي زرع في أي كمية خدا يا فادا با أمهل من سبا والله كنا دلادا كما قول من أول لوكة إن فشوك من كو كي نزاك جربا هو ذاك وبنجني تعالى يباشي وتعينه اللادا ونن أيت الناس شيني معنا وما تنفقوا من خير دق أبن دقو كتير وتعينه الناء الخير وبنجني سبحانه وتعالى yana bada wannan ladan yana bada ainihin wato ladadin wadi anfusi fadi anfusikum domin kawunan ku ne kuke yi mana amfani zai koma wa kanku karkace a sai wani na bawa ko sai wanda ya ba wani in dai kai fi sabilillahi zaka samu lada a wajen ubangiji Allah subhanahu wataala ya kara mana hikima da tsoron Allah Allah ya gyara mana tsikin mu Allah ya kiyaye mu da fasiri ko da sauran da fata mana lokaci Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh